sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da shirin mu na dare a yau Laraba 16 ga watan Agusta na shekarar 2023. To bayan an sha labaran duniya za a ji mahangar masana harkokin diplomasiya akan zargin cin amanar kasa da sojojin Niger suke tuhumar hambararren shugaban Niger da su yayin da ake kokarin sulhunta tsakanin kungiyar ta ECOWAS da sojojin juyin mulkin. To muna da ƙarin bayani a cikin shirin.
Bayan shi amince sa da shi magana cewa za su gurfanar da Mohamed Bazoum akan yaci amanar kasa. Wannan abubuwan biyu ba su tafiya tare.
Muna kuma tafa da wani rahoto akan matsayar tsaffin 'yan tawayen Niger akan nuna kin amincewarsu da sake kafa wata kungiyar tawaye domin maido da shugaban Bazoum akan karagar mulki. Sannan muna tafa da rahoto na musamman akan juyin mulkin Niger wanda Hassan Umaru Tambuwal ya hada mana. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana. Amma yanzu Sarfilu zai fara da karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Ma'aikatan tsaron Niger ta ce da yammacin jiya Talata wani hari da wasu ake zargin 'yan ta'addan ne suka kai a yammacin kasar ya kashe sojojin Niger 17. Sanarwar da ma'aikatan tsaron ta fitar ta ce an yi wa dakarun ta kuma tambauna a kusa da garin Kotugu wanda ke kusa da iyakan Niger da Mali da Burkina Faso. Baya ga waɗanda suka mutu, sanarwar ta ce harin ya raunata wasu sojoji 20 kuma an kwashe dukkan waɗanda suka jikkata zuwa Yamai. Ma'aikatar tsaron ta kuma ce sojojin Niger sun kashe 'yan ta'adda fiye da 100. Lamarin da ya zo ne makonni uku bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger, inda shugabannin suka ce sun ɗauki matakin ne bayan da zaɓaɓɓiyar gwamnatin take ɗaukar matakin shawo kan tashin hankali na ta'addanci. Hukumomin lafiya sun ce adadin mutanen da aka kashe a rikicin da ake tsakanin 'yan tawaye da ke gabas juna a birnin Tripoli na ƙasar Libya ya haura aƙalla 45. Malik Marset, kakakin cibiyar bayar da agajin gaggawa ta Libya, ya ce an samu ƙarin wasu 146 da suka samu raunuka daga 106 da aka rawaito a ranar Talata. Kimanin sa'o'i 24 a kwashe ana gubzawa tsakanin runduna ta 444 dakarun kiyaye zaman lafiya na musamman da aka fara ranar Litinin a matsayin tashin hankali mafi girma da ya faru a birnin Tripoli a bana. Yau Laraba ne, Amurka ta akaba takunkumi kan wasu kamfanoni uku da ta zarga da alaka da cinikin makamai tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha, yayin da Washington ke murƙushe masu neman goyon bayan yakin Rasha a Ukraine. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce an ƙara tilastawa Rasha komawa ƙasar Koriya ta Arewa da sauran ƙawayenta don ci gaba da yakin da take yi a Ukraine, yayin da makamanta ke ƙarewa da kuma asarar manyan kayan yakin da take yi a fagen daga. Matakin da ya yi shi ne na baya-bayanan da Washington ta yi, inda ta kakabawa Moscow da shugaban Rasha Vladimir Putin takunkumin karya tattalin arziki don bayan fara yakin wanda ya sanadin mutuwar dubin da bata jama'a tare da mayar da dubin birane baraguzai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya nuna cewa abubuwan da ke nuna wariyar launin fata da ke wulakanta baƙar fata sun zama ruwan dare a shafukan yanar gizo na ƙasar China, kuma manyan shafukan sada zumunta da hukumomin ƙasar China sun kasa magance matsalar bisa tsari. Kungiyar Human Rights Watch ta yi nazari kan ɗaruruwan bidiyo da rubuce-rubuce kan shafukan sada zumunta na ƙasar China da suka haɗa da Bilibili da Douyin da Kosho da Weibo da kuma Shonshu da tun ƙarshen shekarar 2021. Ta gano cewa abubuwan da ke nuna wariyar launin fata ga baƙin mutum ya zama ruwan dare. Ta ce yawancin abubuwan da ke cikin shafukan an ƙirƙire su ne don neman kuɗi. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidan shugaban Jill Biden na shirin kai ziyarar birnin Maui ranar Litinin mai zuwa domin gane wa idansu irin ɓarnar da aka bari sakamakon gobarar dajin da ta afku a makon da ya gabata, wadda ta kashe akalla mutum 106 a tsibirin Hawaii, kamar yadda Fadar White House ta sanar a yau Laraba. Fadar White House ta ce Biden na shirin gana da waɗanda suka tsira daga mummunan gobarar dajin Amurka a cikin sama da shekaru 100, da kuma masu aikin ceto da jami'an tarayya da na jihohi da kananan hukumomi. Yawancin gawawwakin da aka samu a barnar da aka yi a tsibirin tekun Pacific ba iya gane su ba. Ba kasafai ake samun sayan yatsa ba, ko da yake mutane 41 da bacewar yan uwan sun bayar hukumomin samfurin 'ya'yan halittar su wato DNA idan an gano gawawwakin yan uwan nasu. Daga ƙarshe majalisar zartarwar Jamus ta amince da wani shiri na samar da ka'idoji game da tabar wiwi wanda ya share wuri ga memba mafi yawan jama'a na tarayyar Turai su iya sayan wani adadi don nishadi. An gabatar da dokar a matsayin mataki na farko a cikin shirin mai kashi biyu, kuma har yanzu za ta buƙaci amincewar majalisa. Sai dai amincewar da gwamnati ta yi a yau Laraba wani ci gaba ne ga fitaccen aikin sake fasalin gamayyar ƙawancen masu saucin ra'ayin jama'a na shugabar gwamnatin Ola Skol. Shirin yana hasashen halatta mallakar tabar wiwi har zuwa giram 25 ko kuma oza 1 don dalilai na nishaɗi da baiwa mutane damar shuka tsiraran wiwi uku kacal don amfanin kansu.
To a gaida Sarafilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To labari da dumi-duminsa da muka samu yanzu daga Najeriya shine shugaba Bola Ahmed Tinubu yayi naɗe-naɗen ministoci, kuma za mu tattauna da Madina Dauda wakiliyar muryar Amurka daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja domin jin ƙarin bayani.
Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amfani da huruminsa na shugaba wajen rarraba mukaman da ya yi wa ministocin da ya rarraba a yammacin yau din nan. Abin lura shi ne cewa a karan farko an samu wanda zai ministan babban birnin tarayya daga shiyar kudu maso kudu na wannan ƙasa, kuma shi ne tsohon gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike. Sannan tsohon gwamnan jihar Jigawa Babari shi ne ministan tsaro. Sannan tsohon ministan jihar Ebonyi Dave Umehi shi ne ministan ayyuka. Sannan wanda ya taɓa zama kwamishinansa na kasafin kuɗi a lokacin da yake gwamna a jihar Lagos Edun shi ne yanzu aka ba ministan kuɗi. Wato irin bayanan da muke samu daga manazarta shi ne cewa daga dukkan alamu shugaba Ahmed Bola Tinubu ya ba Nyesom Wike kujerar ministan birnin tarayya kamar ya masa takayya ne.
Kuma idan muka yi la'akari shi Nyesom Wike ɗan jam'iyyar adawa ne.
Ɗan jam'iyyar PDP ne, shi yasa nake ce miki kamar ya saka masa ne. Ba a taɓa minista daga kudu maso kudu da ya zama ministan birnin tarayya ba sai wannan karin.
To banda wannan akwai wani tsari da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya amfani da shi wajen raba waɗannan mukaman?
Sai idan kin lura Aisha, yawancin kujerun minista ai kamar yawancin su 'yan siyasa ne dama ake naɗa su a ministoci. A manya-manyan ma'aikatun nan za ki ga cewa manya-manyan sakatarori da yake su ne 'yan asalin masu aikin gwamnati yawanci suke rike da waɗannan ma'aikatun, sai dai ana ɗora ministocin nan a matsayin shugabanni ne kawai. Kuma za ki lura cewa a siyasance yawanci akan ba suka yi wa jam'iyya aiki ne, ko suka mara wa jam'iyya baya, ko kuma suka yi wani gwaninta mashi shugaban ƙasa wanda shi ne yake waɗannan naɗe-naɗen. Ba za a ce akwai wani tsari zananne da za a ce lallai ne dole a
ji. Hajjia Madina Dauda kenan wakiliyar muryar Amurka a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, za mu ci gaba da kawo muku ƙarin bayani akan wannan naɗe-naɗen da aka yi. Sabbin tuhume-tuhume da shugabannin sojin juyin mulkin Nijar suka bijiro da su kan hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum da kuma ikirarin gurfanar da shi a gaban kuliya alamu ne na rashin shirya tattaunawa da kungiyar ECOWAS a cewar masana. Ga dai Rukayya Basha da cikakken rahoton.
A baya-bayan nan ne sojojin juyin mulkin Nijar suka baiwa kungiyar bunƙasa yankin yammacin Afirka damar fara tattaunawa a tsakaninsu, wanda kuma hakan ya daɗaɗawa mutane da dama. Sai ga shi kwatsam shugabanni na juyin mulkin Nijar sun bijiro da wasu sabbin tuhume-tuhume da suke zargin hambararren shugaban ta Nijar da cin amanar ƙasa, wanda kuma hakan ne ya sa masana ke ganin sojojin san ba su shirya hawa teburin sasantawa ba. A cewar ambasada Dahiru Suleiman, jagoran samar da zaman lafiya a kasar Sudan.
Su wa'annan sojoji a Niamey sun ce sun amince da a san yadda za a magance wannan hali da ake ciki. Sannan kuma bayan sun amince sannan su yi magana cewa za su gurfanar da Mohamed Bazoum a kan ya ci amanan ƙasa. Wannan abubuwan biyu ba su tafiya tare. In za a sasanta a sasanta, in za a yi shari'a a yi shari'a, amma ba a zuwa cewa za mu sasanta sannan kuma ku ci za ku kai wanda ake magana kan shi kotu a yi mar shari'a. A kai mar shari'a ba san ma me zai faru ba, watakila a ce ok, a yakin da kotu na soja ne su ce an tabbatar da wannan laifin za a bindige shi. Kuma a za a kai shi gidan yari ko shekara 10-29. Wannan duk sun dagula abu, ni ban san wanda suke ba su shawara ba. Ki a sasanta kuma kuna magana wanda shi ne ake rikici a kan shi za a gurfanar da shi a kotu, ya nuna akwai yaudara a cikin abu.
Farfesa Sharif Gali Ibrahim, shugaban tsangayin ilimin siyasa da alaka ta ƙasa da ƙasa da ke jami'ar Abuja, kuma darakta a cibiyar binciken alaka tsakanin Afirka da ƙasar Sin, cewa yayi sanya da kungiyar ECOWAS take yi ne yasa har waɗannan sojoji suka bijiro da sabbin tuhume-tuhume akan shugaba Muhammad Bazoum.
Kungiya ta ECOWAS ta yi sanya kamar kwallace zaka buga, idan kai ainihin yunkurin bugawa baka buga ba to kwallo ta lalace. To ina kyautatan cewa da tuntun farko kungiyar ECOWAS ta shiga da tun yanzu tatsuniyar ta ainihin canza kala a wayannan sojoji, watakila an hanbar da su an dawo da shugaban kasa Bazoum. Kuma abin da muke so mu fahimtar da mutane shine wayannan sojoji da ake gani ba wai wani alheri bane a kasar Niger, saboda menene duk wani abu da suke ikirarin Bazoum yayi ba za su iya canza abin da yake ƙasa ba, saboda menene ba yadda za a yi ka samar da ci gaba kana ƙarƙashin takunkumi. Duk da haka din in tattaunawar ba ta gamsar da su ba, wani abu na iya faruwa na su ce za su yi amfani da ƙarfin sojin saboda kawo ƙarshen mulki na soji ba wai a ƙasar Nijar kaɗai ba, a ainihin wannan nahiya gabaki ɗaya.
A gefe guda kuma 'yan kasuwa ne ke neman kungiyar ta ECOWAS da ta sassauta wa jamhuriyar Nijar takunkuman da suka kakaba musu tun da an fara batun tattaunawa.
Ya muna kuka ga gwamnati sosai, muna kuka ga gwamnati akan ta taimaka gaskiya ta buɗe wannan boda sosai.
A gaskiya rufe wannan boda ya kawo koma bayan kasuwancinmu 99%. Don gaskiya komai ya tsaya, ana cikin wani hali, 'yan kasuwa mun shiga wani yanayi. Muna neman agaji.
Ruqayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To a gaida Ruqayya Basha, masauraro kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan. Ga Hassan Tambuwal da rahoto na musamman da ya haɗa mana a game da juyin mulkin da aka yi a Nijar.
Juyin mulki dai wani lamari ne da ya shafi kasashe da dama a sassan duniya. A tsakanin shekarar 1950 zuwa yau an yi juyin mulki sau 486 a kasashen duniya daban-daban. Bayanai sun nuna cewa an yi juyin mulki 214 a nahiyar Afirka. Wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu a game da juyin mulki.
Sunana Lai Samaila 1000 Sabo Ibadan. Juyin mulki na bai da wani amfani. Mai da mutum bayani. Asan da ke soja ka na ruli in sama wawa ba ci gaba za zai ba an kuma baya kenan ko ba ci gaba amma dan samu mulki na makurdiya akon ci gaba dan da kai wannan jumlar mulki ba dadi ba cewa gara samu makurdiya ta bi cewa abu duniya yanzu ba so sojoji ba so soja mu an bi so an makurdiya aka so
ni ne Alugo da mai injin gaskiya wallahi san jiya mulki baya da kyau da saboda duk ana jiya mulki kasa kasa kuma baya take ba ci gaba take yiwa abubuwan da aka tsara masu kyau a daka jiya mulki duk wannan abubuwan sai za su yi tun haka an samu cewa komai na ai kuma baya kenan to yanzu kasar Nigeria zo a yanke musu wuta idan ba dan sanadin juyin mulkin nan ba haka ba za a yanke musu wuta ba ni ma ina cikin wanda suke sun ji zahi wannan yanke wuta da aka cikin Nigeria don ni ma na ci albarkacin wannan kasar gaskiya
ana haka ni me yake jawo juyin mulki
rashin adalci shugabanni ne sai shugabanni suna mulki ba tare da kamantawa ba to sai su kusa su kaman cewa abin su baya sai wanzu su ce to bar su faɗa gwanin da abin su mulki
to kake ganin turka-turkar da ake yi a sakamakon juyin mulki tsakanin kungiyar ECOWAS da sojojin Nigeria da suka yi juyin mulki
tun farko aka samu dan kuskure lokacin da aka ji mulkin nan da su kira su su zauna da su cewa abin da kun kai ba mu ji dadin shi ba amma yanzu me mai fita yanzu nan to sai suka ce a su kuma gizama guda an ba su sati guda ko su mai da gwanta wanda a sama ko kuma a kai musu harin soja kaga wannan shirin da aka dinna shi yasa su ma suka matsala suka nuna cewa su ba su yadda ba
to amma an tura musu wakilai da dama domin su sassarto a shirya sai suka yi tsayin gwamnatin jakin cewa ba su yadda ba
dama idan mutum ya hasala kamin mai soka sai an dan samu dan turka-turka kowa ya dan ja tsawo takun ga abin da ke tahiya sanan da ba a shirya amma mu muna watar da a shirya azulun da ba mu so ayyaki
sunana Manu mazauni Ibadan mu ba mu son juyin mulki domin juyin mulki na sojoji wato abun tsalguwa na mu gare mu domin babu ci gaba gare shi idan wata kasa za ta kawo muna hari su kare muna kasan mu shi an ka sani ga sojoji amma sha'anin mulki su bar mu a yi muna mulkin demokradiya domin mulkin demokradiya shine mai ci gaba muna kai kukan mu ana yi muna hanyoyi ana yi muna gadodi ana samu na wuta ana samu na sola don haka mu muhisu mulkin kwarakulla ba musu mulkin soja
ba ha ganin watakila soja sun shigo ne sun yi juyin mulki domin sun ga abubuwa sun lalace sun ga abubuwa sun canza domin su maida abubuwa kan hanya
mu dai nan kasashen Afirka ba musu mulkin soja abinda muka so mulkin kwarakulla mu yi zabe mu zabi shugaba wanda muka so ya zo ya yi muna mulki idan muna da wani korafi mu je mu kai mishi saurare mu
to ai ko soja shi na mulki kana in kana da korafi ka je ka kai mishi
ba mu kai ma soja korafi domin aikin soja shi kullun in ya bada doka cewa gashi kai haka zai amma dan siyasa idan ya zo ya kwadi magana mun haga ba ta daidai ba sai mu zo mu same shi mu yi mai bayani kuma shi gyara
sunana Abdullahi Abubakar Kebiste kyawun ju mulki in shugaban kasa bai adalci ga kasa te to shi zai sa ai ju mulki amma in shugaban kasa na adalci ga kasa te bai kamata ai ju mulki ba amma in shugaban kasa ya hauke ma kasar shi kula hanyoyi ruwa makaranti magunguna kaga ju mulki bai kamata gare ba
ni sahabi kulli ju mulki wani wuri yayi wani wuri kuma bai yi ba inda duk shugaba an ga samu mai adalci mai kutantawa irin kamar Kanar Gaddafi ju mulkin da an kai mai wallahi bai yi ba don ba ƴan ƙasa ba ko ƴan waje waɗanda ga zuwa su nemi arziki cika suna da yawa amma da an kai yanzu ƴan ƙasa ma sun shiga wahala balle wanda ga zuwa nema to wannan ina amfani ne amma mu wanda bai adalci talaka na ganin bodi don ai juyin mulki yayi daidai ko wannan da an kai na Niger mu dai kawai muna makwata da shi amma ba mu ga lahi ne ba
sunana Alhaji Karayi ko wanda an sai ɗan Darija a cikin garin Koko gaskiya juyin mulki bai yi ba dan ni ban yarda da juyin mulki ba dole da abin da yasa juyin mulki bai ba juyin mulki ga sojoji bai yi ba dan gaba ɗaya ma ga duniya juyin mulki bai ba saboda gwamnatin siyasa ta bi saboda akwai gyaran wurare akwai wuraren da aka samu akwai tallafa mu talakawa wuraren da mota ba ta zuwa sai a zo a gyara mota ta wuce amma su suka da karkara shi yasa kaga juyin mulki ba mu son sha kasa
to amma ko sojoji idan sun yi juyin mulki ai suna raye karkara suna bullowa da shirye-shirye domin ci gaban kasa
eh amma ba ta shawar talakan karkara dan yanzu akwai inda jaki ma ka zuwa mota ba ta zuwa amma yanzu siyasa tana a gyara shi a yi proje a yi titi a yi kowa ya samu rin zuwa ko ina ana zuwa
sunana Alhaji Koyere wanda yake Ibadan juyin mulki bai da kyau saboda juyin mulki koma baya ne duk abinda an ka kirkira na da ya riga ya wargaje ya tarwatse gaba dai
amma su sojojin ai suna yin ayyukan ci gaba suna yin hanyoyi a karkara suna yin rijiyoyi domin bada ruwa kuma suna inganta sashin kiwon lafiya har da ilimi
ba za su yi ba saboda mutanen dan kasa suke zauna su taru su yi sawara abin da ya kamata soja abinda ya zo cikin kai ne dai zai yi yanzu in yana iya yi yayi in bai yi ya bari dan siyasa daban yake da soja
sunana Alhaji Yaro ai juyin mulki na duniya yayi daidai
ce saboda shugabannin ba su da adalci.
Farfesa Abubakar Abdullahi na Jami'ar Sokoto masani siyasar duniya ne ya yi tsokaci a game da juyin mulki a duniya.
Al'amari na juyin mulki yana jan abu ne wanda ke da tarihi ko kuma wanda ke tafiya tare da tarihi na duniya, musamman in kai la'akari da irin rawar da sojoji sun kataka yakukkuka da an kai lokuta daban-daban na cigaban al'umma gaba daya a duniya. Kusan in ce maka babu wani zamani da an kai da na tsawon rayuwa ta dan adam wanda tsari na shugabanci ko shigowa da dauloli ko kasaisayin kasaisai ko dauloli wanda babu wani taimako ko contribution daga sojoji, sai dai ya danganta daga kasa zuwa kasa ko kuma daga daula zuwa daula. Wannan fahimtar da wannan tunanin cewa babu wani lokaci a alamun rana ya tafi yadda kasashe a duniya wanda sojoji ba su yi taka wata rawa ba a kasaisan mu na duniya har cikin wannan zamani da muke ciki. Misali idan ka kalli ko yadda aka kafa dauloli kamar irin na tsohuwar daular Usmaniya, daulolin Mali da Shanghai da sauran dauloli ma har cikin kasashen yammacin duniya da Amerika, kusan babu inda aka kafa wata kasa ko wata sabuwar al'umma ta taso ba tare da sa hannun sojoji ba. Saboda haka abu ne wanda yana da tarihi mai tsawo, saboda mafi yawanci inda zaka samu irin waɗannan juye-juye mulkin ko kuma shigo sojoji cikin sha'anin mulki da shugabanci, za ka ga cewa sukan tumbuke gwamnatocin demokradiyya ne waɗanda jama'a sun ka zaba sukan dauki mulki, kamar irin wannan abubuwan da ke gudana a ƙasashen mu na Afrika ta Yamma wanda an same shi a Mali, an same shi a Burkina Faso, an same shi a Guinea, ga matsalolin da ke gudana yanzu haka a Sudan na fada tsakanin sojoji da sojojin sa kai, sannan kuma da majiyoyin mulki da aka samu a nan ƙasar Niger.
Farfesa, me yasa ake samun yawancin juyin mulki a ƙasashen Afrika da Gabas ta Tsakiya da Asiya amma a ƙasashen Turai ko Amurka ba a cika samun juyin mulki ba?
Malam Hassan, abin yana da alaka ne da irin sha'ani na shugabanci da mulki a ƙasashe daban-daban, musamman waɗanda wurare da kafadi ana kallon su ƙasashe ne waɗanda ke tasowa sha'anin mulki na demokradiyya kamar bai nuna ba, kuma ga irin rashin kyakkyawan shugabanci da kusan ya addabi duk irin waɗannan al'ummomin da kafadi, musamman a ƙasashen mu na Afrika da kuma wasu ƙasashe na Laraba, da kuma tasiri da mulki irin na sarauta na daululi yake da musamman a ƙasashen Laraba, kusan su ne ummul haba'isin da yasa ake yawaitar samun irin juye-juyen mulki a ƙasashen mu na Afrika da ƙasashen Laraba bisa ga ire-iren ƙasashen da sun kaci gaba na yammacin duniya da kuma wajajen bangaren Amerika.
Ƙasashen Afrika da ba a taɓa yin juyin mulki ba sun haɗa da Malawi, Botswana, Afrika ta Kudu, Cape Verde, Namibia, Eritrea da Mauritius, sai kuma ƙasashen Kenya, Morocco da Cameroon inda aka gwada juyin mulki ba a yi nasara ba. Ƙasar Sudan ita ce kan gaba wajen juyin mulki a Afrika. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar Edwana Stars ta timsa sosai kuma ta dau harama a cikin shirye-shiryenta na soma kaka mai zuwa da an ka shirya somawa tsakiyar watan Satumba. Akan haka ta nada yawa a ciyamba a matsayin babban mai koyarwa yadda zai taimaka wa clubin ta kai labari. Manya faran cikin gabatar da yawa a ciyamba a matsayin sabon mai koyarwa na Edwana Stars. Na risala akari kuwa da irin kwarewarsa ciki da hikima da bajimta, muna sa tsammanin nasara a wannan tafiya, in ji wani jami'in club. Sai dai ba su bayyana diddikin sharuɗa na yarjejeniyar nan tsakanin yau a champion da Edwana Stars ba. Daraktan sadarwar media ma Patrick Kutu ya kiyaye bayyana sakamakon zagayen farko na wasan su da Raymond Stars a ranar Lahadi na CAF Champions League, yayin da media ma ta tsinduma cikin gasar ta ƙasa da ƙasa suna kyautata zaton sakamako mai kyau don ci gaba har zagaye na biyu cikin watan Agusta kwana na 25 a Ikeni. Wannan wasan farko na CAF Champions League na da muhimmanci ga Madiyama, kasancewa tafiya ce da ta tabbata sakamakon nasarar su a Premier League in Ghana farkon lokaci, a dai cikin doki da zumudi na taka rawan gani a gasar. Burin club ne ta iza gaba zuwa bangare na samun kuɗi da ake bayarwa a matsayin rukununi. Kuɗi da suke jin zai taimaka ƙarfafa klabin. Kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafar Afirka ta Kudu ta mata da Sierra Ellis ta yi kira ga hukumomi su yi haramar soma ligin ƙwararru na mata ya taimaka wa ƙungiyar ta yi takara sosai a matsayin ƙasa da ƙasa. Wannan ya biyo yin waje ga bayana ne daga gasaccin kofin duniya na mata da ke gudana yanzu haka bayan ta sha kashi da ci biyu da nema a hannun Netherlands a ranar Lahadi. Da take magana bayan wasan Alice ta ce tana sa ran za a zuba kuɗi sosai a wasan ƙwallo na mata a Afirka ta Kudu, abinda zai inganta musu matsayinsu a takarar nan gaba. A gasaccin kofin duniya na ƙwallon ƙafar mata ƙasar Ingila ta samu isa wasan ƙarshe bayan da ta doke ɗayan masu karɓan bakuncin gasar Australia da ci 3-1 a Sydney a ranar Laraba 16 ga watan Agustan shekara ta 2023. The Lionesses za su fuskanci Spain a wasan ƙarshe a ranar Lahadi. El Toon da Lauren Hemp da kuma Alessia Rus sun kasaka wa Ingila ƙwallayenta da sun kai ta wannan matsayi na wasan ƙarshe wadda abu tarihi ne gare ta. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Masauraro, kafin mu karkar shirin a yau, gasar fili ya sake dawowa da labarai a takaice.
Ma'aikatan tsaron Nijar ta ce da yammacin jiya Talata wani hari da wasu da ake zargin 'yan ta'addan ne suka kai a yammacin kasar ya kashe sojojin Nijar 17. Sanarwa da ma'aikatan tsaron ta fitar ta ce an yi wa dakarun ta kwanton tambauna a kusa da garin Kotugu wanda ke kusa da iyakar Nijar da Mali da Burkina Faso. Baya ga waɗanda suka mutu, sanarwa ta ce harin ya raunata wasu sojoji 20 kuma an kwashe dukkan waɗanda suka jikkata zuwa Yamai. Ma'aikatar tsaron ta kuma ce sojojin Nijar sun kashe 'yan ta'adda fiye da 100. Yau Laraba ne Amurka ta akaba takunkumi kan wasu kamfanoni uku da ta zarga da alaka da cinikin makamai tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha, yayin da Washington ke murƙushe masu neman goyon bayan yakin Rasha a Ukraine. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce an ƙara tilastawa Rasha komawa ƙasar Koriya ta Arewa da sauran ƙawayenta don ci gaba da yakin da take yi a Ukraine, yayin da makamanta ke ƙarewa da kuma asarar manyan kayan yakin da take yi a fagen daga. Wani sabon rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya nuna cewa abubuwan da ke nuna wariyar launin fata da ke wulakanta baƙar fata sun zama ruwan dare a shafukan yanar gizo na ƙasar China, kuma manyan shafukan sada zumunta da hukumomin ƙasar China sun kasa magance matsalar bisa tsari. Ƙungiyar Human Rights Watch ta yi nazari kan ɗaruruwan bidiyo da rubuce-rubuce kan shafukan sada zumunta na ƙasar China da suka haɗa da Bilibili da Douyin da Kosho da Weibo da kuma Shanshu tun ƙarshen shekarar 2021. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidan shugaban Jill Biden na shirin kai ziyarar birnin Maui ranar Litinin mai zuwa domin gane wa ilansu irin barnar da aka bari sakamakon gobarar dajin da ta afku a makon da ya gabata wadda ta kashe akalla mutum 106 a tsibirin Hawaii, kamar yadda Fadar White House ta sanar a yau Laraba. Fadar White House ta ce Biden na shirin gana da waɗanda suka tsira daga mummunan gobarar dajin Amurka a cikin sama da shekaru 100 da kuma masu aikin ceto da jami'an tarayya da na jihohi da ƙananan hukumomi.
Masauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau Laraba. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim kuma da ya taya ni gabatar da shirin, sai wacce ta shirya kuma ta ba da umarni Julie Levis Kushan da ma injiniyan mu na yanzu ni Aisha Mu'azu, take muku fatan asubahi ta gari.